بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya a wannan rana ta Lahadi muna daren ran Lahadi daren Litinin kenan muna yau 29 ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 29 a cikin littafin Sharhu Masailil Jahiliya littafin Malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wadda babban malami Fadilatu Sheikh Saleh Al-Fauzan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya mishi sharhi darasinmu na karshe kafin mu tafi hutu idan zamu iya tunawa mun tsaya karshen mas'ala ta 8 daga cikin manya-manyan miyagun ɗabi'un jahiliya wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba musu akai wannan mas'ala ko wannan ɗabi'a ta su tace al-istidlalu bi anna ma alaihi du'afa laysa haqqa suna kafa hujja da cewa duk abun da kaga talakawa ko masu rauni ko marasa ƙarfi ko marasa galibu sun rike shi to wannan ba gaskiya bane daga su a wajen su gaskiya guda daya shine abinda manyan gari suke yi duk wani abinda kananan mutane suke a gari to a wajen su wannan ba addinin gaskiya bane kuma bai ma dace a bauta ma Allah subhanahu wataala da shi ba Allah ya tsare mu to yau zamu tashi kan almas'alatu tasi'a shine iktida'uhum bi fasaqatil ulama'i wa juhalul ubadi iktida'uhum bifasaqatil ulama malam yace su mutanen jahiliya idan sun tashi koyi da malamai to malaman da suke daukowa su zama allan kwaikwayen su sune fasikai cikin malamai wajuhalil ubadi da kuma jahilai cikin masu yawan ibada ana iya samun mutum mai yawan ibada amma jahili ne shi ga ibada nan kwarai amma bai san komai ba addini to su jahiliya idan sun tashi a wajen su allan kwaikwayen su shine waɗannan fasikan malaman da kuma jahilai cikin masu ibada domin idan an ce alfisqu shine alkhuruju an ta'atillah shine mutumin da dagangan yake fita daga cikin biyayya ma Allah ya kuma sabon Allah wannan shine fasikanci to su a wajen su mutanen jahiliya malaman da suke koyi da su sune malaman da suke kauce ma abin da suka karantar tare da cewa kuma sun san abin da suka karanta din shine gaskiya. Jama'a muna ganewa ku? Saboda haka sun san cewa ga nan gaskiya, amma son zuciyansu da kuma sharrin shedan da zamiya irin tasu sai su kauce mu abin da yake gaskiya, su je su rike abin da yake bata. To su mutanen jahiliya idan aka zo aka ce da su, to ai kaza haram ne, ba kyau, bid'a ne, shirka ne, sai su ce to ai malam wane yana yi. To shine kafa hujja da fasikan malamai kenan, waɗanda suke fita daga biyayyan Allah bayan sun san cewa ga abin da yake biyayya ga Allah, ga kuma abin da yake mai sabon Allah. Kaga wannan al'adar ai ta shigo cikin al'ummar musulmai yanzu. Kuma kamar yadda nake yau maimaitawa, wannan yana nuna mana wani darasi ne guda ɗaya, shine duk mutumin da ko shi ya siffanta da siffar ilimi, ko kuma ya fito a gidan da gidan ya siffanta da siffa ta ilimi, to dole ya ji tsoron Allah ya tsare mutuncin ilimi. Dole ne, dole ya ji tsoron Allah ya tsare mutuncin ilimi. Akwai abinda mutum zai yi wanda ba daidai ba ne, wani abun ma za ka yi shi ba haramta maka shi ba, halalli, amma saboda watakila wata sima ce da bata yi kama da simar masu ilimi ba, to sai ka haƙura da ita. Matukar wannan abun ba wai ya zama dolen dole ne sai ka yi shi ba, to sai ka yi haƙuri, ballantana kuma abun da ka san cewa haram ne. Domin idan ka siffanta da siffan ilimi, abin da za mu fahimta a nan shine aikinka kai fatawa ce a wajen wani. Watakila kana iya tsayuwa a gaban mutane ka yi wa'azi, ka yi nasiha, ka faɗakar, to ne an ce ka bar kaza, sai ce to ai malam wane ma yana yi, ba fa zuwa ka yi kace yayi ba, a'a shi kawai ganin kana yi, to a zuciyarsa ya yarda cewa wannan abun mai kyau ne. Wani kuma ya san cewa abun ba mai kyau ba ne, dama yana neman ina zai raɓe, to tunda ya samu malam wane na yi, to sai ya raɓe da wannan. Kaga dai duka dai idan malami ya kauce ma hanyar daidai, ko ta yana dai ai ya jefa mutane cikin bata, ya jefa mutane cikin masifa. Allah ya tsare mu. Saboda haka malam sai ya ce fa atabi qauli, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da fadin Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhbani la yaakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya kwalan da kai imani da Allah ku sani, inna kathiran min al ahbari, lallai da yawa daga cikin al ahbar, malamai suka ce al ahbar sune ulama'ul yahudi, sune malaman yahudawa, sune al ahbar. Allah yake cewa to ya ku masu imani ku sani cewa akwai da yawa daga cikin malamai cikin yahudawa, war ruhban, al ruhban sune kuma su kuma masu yawan bauta cikin nasara. To su yahudawa da nasara sune kullum in muka zo sallah muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrinsu, ya tsare mu daga kama hanyarsu. In mun ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kullum muna cewa Allah karka nuna, karka sa mu bi hanyar waɗanda kai fushi da su, kar kuma ka sa mu kama hanyar ɓatattu. Suwaye al-maghdubu alaihim, sune yahudawa, domin Allah ya ba su ilimi sai suka ki aiki da shi, to sai yayi fushi da su. To wannan shine fasaqatul ulama'i kenan, fasikan malamai waɗanda sun san gaskiya, sun san dokar Allah, sun san yina yi bari na bari na Ubangiji, amma sun kibi. Muna ganewa ku? To wannan shine fasaqatul ulama, yahudawa kenan. Sannan su ad-dallun, su kuma su ne nasara, su kuma suna addinin ne ba ilimi, addinin suna yi ne bisa jahilci, shine addinin kiristanci kenan. Shine za a ce maka Allah ɗaya ne kuma uku ne, to kaga daga jin wannan maganan ka san ai jahilci ne tantsa a cikin ta, ɗaya ne sannan kuma uku ne, to ya aka yi zama uku, raba shi uku aka yi, ko kuma guda ɗayan ne dai har yanzu guda ɗaya 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 har zai zama uku, kaga hankali ba zai kama ba. To wannan su ne juhalul ubadi, masu ibada cikin jahilci. to shine Allah yake faɗa mana ku sani da yawa cikin waɗancan malaman Yahudawa da kuma waɗannan masu tsananin ibada cikin Nasara Allah ya ce to la yakuluna amwalan nasi bil batil zaka samu suna cin dukiyoyin mutane bisa hanyar da bata dace ba sannan kuma wayasudduna an sabilillah sannan suna katange mutane su hana su fahimtar hanyar Allah kinan duk wanda ya dauko wannan hanyar cikin masu da'awa da karantarwa to ya bi hanyar Yahudawa da Nasara ko ya zama yana aiki ba ilimi ko ya zama na cewa kuma yana karantawa amma yana kauce ma abin da yake karantawa din kaga kowanne ya ba ya fada cikin halaka ya fada cikin halaka to shi yasa Allah yake jan kunnan mu ma'ana abin da Allah yake nuna mana shine ba kowane malami bane abun koyi ba kuma kowane mai ibada bane abun koyi akwai wanda malami ne shi amma karatun yayi nesa shi ma yayi nesa akwai wanda kuma yana da kokarin ibada amma ba ilimi kaga duka dai aikin manza suke yi wannan da ya ajiye ilimin sa a gefe ya koma wani abu daban da wannan shi kuma da ya dauko zunzurutun tsagoran ibada amma ba ilimi kaga dai duka dai sun kauce ina ma a ce shi mai ilimi ya hada da ibada shi mai ibada kan yayi ya nemo ilimi to da wannan sai zama abu mai kyau muna gane wa ko wannan sai zama abu mai kyau amma in ba haka ba to kuma sai ya koma wani abu na daban to kaga yanzu wannan shine abin da mutane su koma kai to abin da aka ce ba daidai bane kaza ba hujja bace ka ga makarantun hadisi wani ma sai kalle ga sai ce to kafi malam wani ilimi ne eh shi a wajen sa duk ilimin da bai fito daga bakin malam wani ba sunan shi ne sunan shi jahilci ba daidai bane Allah ka tsare mu sannan yace wa qaulihi da fannin Allah ta'ala da yace la taghlu fi dinikum ghayra al-haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil Allah madaukakin sarki yake cewa la taghlu fi dinikum Allah yace kar ku dinga guluwi cikin addinin ku kar ku dinga wuce iyaka addinin ku shi addini dama su ake ka zama kana tawassuli inda aka ce ka tsaya to kar ka wuce sannan kuma inda aka ce ka kai karka kasa kaiwa dan ka kai inda aka ce ka kai in ka isa inda aka ce ka kai kuma karka tsallaka kar a barka a baya kar kuma kai gaba ka wuce iyaka to shine guluwi a cikin addini kenan la ta gulu fi dinikum duk abin da zaka tsaye da shi a matsayi na addini to kowa ka tsaye da shi komai ka ajiye shi a iya inda Allah ya ajiye shi idan girman mutum zaka yi ko zaka kambama shi ko zaka nuna darajarsa to ba shi iya darajar da Allah ya bashi kar ka ƙara mai akan wanda Allah bai bashi ba Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl kar ku bi soye soyen zukatan mutanen da tuntun sun riga sun bata koda suna da ilimi amma sun bata wa adallu katiran sannan sun batar da mutane da yawa adallu an sawa'is sabil sannan kuma sun bata daga kan hanya madaidaiciya wato shi mai karantarwa na farko duk mutumin da zai karantar ana so na farko ya tsarkake niyyarsa don Allah ba ruwan shi da mutane Allah ke kintsa musu shiriya ba mai wa'azi ba shi mai wa'azi iya abin da zai iya shi ne wa'azi manzo Allah ma Allah ya faɗa masa fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim haka manzo Allah ma faɗa ma annabi kai ne kawai kai wa'azi amma tilasta musu musulunta duk sai sun karba Allah ya ce wannan kan bana ka bane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda gadama Allah shike shiryar da wanda yaso duk yadda kai mutane su fahimta to ba za su taba fahimta ba har sai lokacin da Allah ya so ya fahimtar da su kai kawai naka ka karantar mai yuwa ma sai bayan mutuwar ka za a ce malam ya faɗa mai yuwa ba mun ga malamai da yawa ba da aka yi gaba da su suna rayi amma bayan mutuwar su fa ba ka cewa malam ya faɗa ba motsi ka na ce malam ya ce motsi ka na ce malam ya ce kafin a iso kan malamai tun daga kan annabawan Allah aka fara
annabi Musa san da yazo yana fir'auna da mutanansa wa'azi ya musu wa'azi suka kiji yace da su wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi kafin in zo annabi yusuf ya zo muku da hujjoji bayyananu kuka ƙaryata abin da yazo muku da shi kuka nuna ba ku yadda ba kuna kokonto Allah sai yace annabi Musa yace da su hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula sai bayan da ya mutu kace kai ba da fa a sake turo annabi mutumin kirkirin annabi Yusuf ba daga kanshi an gama nagartaccen annabi kenan yana so ya nuna musu cewa ni ma bayan bana nan za ku ce Musa ya faɗa to tun da kan annabawan Allah aka fara to har a iso kan malamai akwai wata magana ma da wata kil zaka faɗi sai ran da ka mutu kafin maganar za ta isa zuwa ga mutane akwai garuruwa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara ya yi burin su shigo cikin musulunci lokacin yana rayi amma bai yi ba sai bayan mutuwarsa wasu ma da idonsa Allah ya nuna masa an ci nasara a kansu amma hakikanin nasaran a ƙasa shi bai gani ba sai sahabbansa sallallahu alaihi wasallama to kaga ashe mai karantarwa dole duk abin da zai yi ya zama yana yi don Allah sannan kuma na biyu shine lokacin da mutum zai karantar da mutane ana so ya duba level na kwalan mutane ya fara karantar da su al-aham qabla al-muhim abin da yafi muhimmanci kafin mai muhimmanci duk abin da bai da muhimmanci kan wannan dama ba a karantar da shi mai muhimmanci ake karantarwa to kafin a iso kan mai muhimmanci ana farawa ne da wanne yafi muhimmanci muna fahimta ku saboda haka in an zo yanzu sai a kalli mutane shirkoki sun musu yawa bid'o'i sun musu yawa to sai a ji duk wani wa'azi a ƙasa sai a dauki wa'azi akan tauhidi saboda anan yanzu shine al-aham to duk wani wa'azin da zai biyo bayan sa muhimmi ne to in za a fara da al-aham qabla al-muhim to sai a fara da tauhidi kafin komai amma kar ya zama da mutane suna cikin shirka amma kuma ana nan ana tattauna wasu abubuwan da ba su da amfani ma wata kil tattauna su watakil ma wasu abubuwan da rashin sanin su ba zai cutar da kai a addini yanzu ka duba kaga kamar misali mutane suna ta fama da shirkoki sun yawa masu aqidar komai Allah sun fito masu ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito daidai lokacin wai mutane suna ta cece ku cewa kan mu komar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan matsalar don Allah a wani littafi ne aka ce yana daga cikin ilimi na wajibi da kowa sai ya sani aka ce dole ka san makomar iyayen annabi a yi wani littafi aka faɗa haka to sayyidina ali abin da yake cewa shine yace rayuwarka ta yi kaɗan ka ce za ka san komai saboda haka ka fara da mafi muhimmanci kafin mai muhimmanci wannan shine tartibul awlawiyat wajen karantarwa sannan sayyidina ali yana cewa hadithun nasa bima ta'rifu uquluhum yace aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu yace idan za ku karantar da mutane to ku fada musu abin da kwakwalen suke iya dauka in ba haka ba kuma sai ku jawo a ƙaryata Allah da manzansa yanzu misali hadisi ne zuwa cikin sahihu muslim wannan mutumin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aina abi manzo Allah ya ce da shi inna abi wa abaka finnar babana da babanka na wuta to yanzu wannan hadisin sai a karanta ce ga abin da annabi ya faɗa sai a wuce shi shikenan amma waye ya ce dole sai ka tsaya ka gamsar da mutane cewa iyayen annabi suna huta waye saka wannan aiki sannan waye ce kai ma dole sai ka gamsar da mutane iyayen annabi suna aljanna waye saka wannan aiki babu wanda ya saka saboda ka abin da ya fi shine an zo karatu eto a karanta karatu a wuce khalas wannan kuma karatu ne ma da ya kamata ya yawo tsakanin ɗaliban ilimi ba awamun nasu ba kana zaune nan yanzu karanta hadisi imam muslim na kwanta a kabari wani jahili da bai san komai ba sai tsine mishi albarka sai zage shi shi ma kuma mai yayi shi ba fa rawaito waye daga malamansa to in ka ce duk wanda ya rawaito wannan hadisin Allah ya tsine mishi to har da sahabin da ya rawaito hadisin shi ma ka tsine mai albarka har sabin shi ma katsi ne mai albarka. To waye jawo wannan wanda ya dauko tattaunawar da ba a sashi ba? Yanzu mutane sun koshi da ilimin tauhidi, mutane sun gama gane aqida, mutane sun gama fahimtar waye Allah. Allah ma mutane ba su gama fahimtar sa ba, ba su gama fahimtar waye annabi ba. To ina kuma aka je ga su iyayen annabi kuma? Allah da annabi ma ba gama fahimtar su ba. To me kai ka tsallake Allah, ka tsallake annabi, ka tafi zuwa ga iyayen annabi? Yau yanzu mutane inda zaka sa tauhidi ka karanta, ka sake, ka sake, ka sake, ka zo ka tada mutane goma kai musu interview akan tauhidi, yana da wahala biyu su ci. Ashe ina nuna maka duk karatun da aka yi ana bukatar a sake tira tauhidi, ana bukatar a sake tira shi. Shi tauhidi ba karatu ne na wanda za a zo a ce ai anan mun karanta kitabun tauhidi, mun karanta kaza, to yanzu ya kamata mu bar tauhidi mu koma littafi kaza, ba tauhidi ba haka ake mishi ba. Kullun ƙara yin sa ake kullun har a mutu. Wani cin magabata ya rubuta wani littafi na tauhidi na aqida, ya zai sa ma ɗalibansa, aka karanta aka sauke, aka sake ɗaukowa, aka sauke, aka sake ɗaukowa, aka sauke. Ranar ya zo, ya zo na sai ɗalibansa suka ce yanzu malam fa mun gama gane aqida, ya kamata a je wani babi na karatu fiqhu tauhidi, fiqhu sira da sauransu, amma aqida tauhidi kan mun gane. Me ce komai ba? Sai aka ci gaba da karatu. Washe gari da ya zo sai ya ɓata rai, sai ga ran shi a ɓace, aka ce malam me ya ɓata maka rai? In ce dai ba maganar da muka yi jiya ba ne ya ɓata maka rai, ya ce a ko kaɗan. Ya ce wani ne aka ba mu labari cewa, aka kawo mun kes ɗinsa, cewa ya je gun boka yana neman biyan bukata. Sai boka ya ce bukatar ba za ta biya ba sai ya je ya yi zina da uwarsa, kuma ya je ya yi. Yadda kuka ce subhanallahi ne, sai duka ɗalibai aka fara subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ce amma mun sa a yi bincike, mai yiwuwa zuwa gobe za a kawo mana ingantaccen labari. Washe gari da ya zo ya zauna, sai ce labarin nan da aka kawo mana jiya mun samu labarin cewa ba gaskiya ba ne. Bokan cewa ya yi da shi bukata ba za ta biya ba sai ka yanka sakara. Sai duk ɗalibai suka ce a to alhamdulillah, wannan ka'ai mai sauki ne. Ai suka ce wannan ka'ai mai sauki ne. Zai ce to shekaran jiya kuma kun ce kun gane aqida, yanzu wannan zinin fa da ya da mahaifiyarsa kaba'irul dhunub, kabira ce cikin zunubai, wanda ko mutuwa ya akan haka yana tahta mashi'atillah, in Allah ya so ya yafi masa, ya so ya masa azaba. Amma wannan kuma shirka ce, in ya mutu akan haka ba ya fiya tsakanin shi da Allah. Amma saboda baku gama gane tauhidi ba, wanda ya yi kabira ya ɗaga muku hankali, amma wanda ya shirka kan lafiya lau. Ce saboda aka karatun tauhidi daren dan ba da nan canjawa. To wannan fa shi ne mutane. Yanzu wannan mutanen fa tun da ba haka suke ba, har kuma zuwa yanzu. To yaushe kuma ga abin da mutane ke bukata na karatu, a karantar da su waye Allah, a fahimtar da su waye Ubangijinsu, su bauta ma Allah. Tauhidi shine tushen duk wani abu. A cikin ibadojinmu da muke yi, kab wanne ne tushensa? Sannin ba kuma iyayen annabi. Wace ibada ce aka ce in kai ba za a karɓa ba har sai ka san iyayen annabi suna wani matsayi? Yanzu cikin waɗanda za ka zo ka tara su, ka ce da su iyayen annabi suna wuta, su ƙaryata hadisin annabi, mutum nawa ne a cikinsu in ka ba su sayi wa musulmi ka ce su nuna maka inda hadisin yake, mutum nawa ne za su iya nuna? Mutum nawa ne ma a cikinsu suka taɓa ganin sayi wa musulmi da idonsu? Mutum nawa? Wani har ya mutu ba zai iso kan hadisin ba, amma kuma har ya mutu yana ƙaryata hadisin. To yanzu abin da ya kamata shi ne hadisi ya tabbata daga annabi, ba a musulsa. To sai dai akwai matsalolin da ake yawan tattauna su, akwai matsalolin da kuma ake jira karatu ya biyo da kansu. Kuma ka'ida dama na addini, wato a ka'idar addini bai kamata haka kawai yanzu muna zaune kawai in je ni ɗauko wani wata matsala mai girma cin sayi musulmi ce na zo tattauna a nan ba, bai kamata ba. Abin da ya kamata shi ne sai mu ɗauko Bukhari da Muslim tun daga farko. Haka haka tilin tilin har a iso kan. Yanzu cikin wannan masailul jahiliya,
akwai abin da yanzu idan daukowa akwai muka yi kai tsaye muka ce bari mu tattauna akan shi da yawa yawa mutane ba za su bayyana ba har mu da muke zo nan da yawa ba za mu bayyana ba amma yanzu muka dauko triyan 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 kaga yanzu mallan sai ya fara mana mas'alan farko shine shirka yanzu mun fahimci shirka ba kyau yanzu sai mu tafi zuwa mas'ala ta gaba triyan 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 yanzu kaga har ya zo yana nuna mana cewa babu kyau koyi da fasikan malamai to yanzu ya zo kai tsaye yace mas'ala ta farko yana zuwa koyi sai yace al mas'alatul ula sai yace iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwa sai yace mutanen jahiliya suna koyi da wanda ma bai dace yayi shugabanci ba bai dace zama abun koyi ba to sai kokalin mutane ya kasa daukan haka amma sai fara tauhidi mas'alan farko wannan sai kai shi can mas'ala ta 77 yanzu kafin a iso nan wajen aqida ya riga ya gama shiga cikin ka fahimtar zata yi maka sauki to wannan shine tsarin karantarwa ana bin karantarwa ne bi tadarruci ana tartibul awlawiyat wajen karantarwa ba komai ake zuwa a dauko a karantar da mutane ba sannan in za a karantar da duk abin da za a karantar sai an fara duba suwaye mutanen mana za a koyi da su suwaye suwaye ma mutanen duku yanzu akwai littafin da zamu iya sashi anan mu karanta shi in mun shiga cikin kauyuka ba za mu sashi makaranta shi ba saboda me level din kokwalan su ba a yi refreshing kokwalwan su da za su yi daukan wannan littafin ba sai yanzu dole me suke bukata cancan kasa za a koma da su yanzu a fara musu da tambaya kuma tukunna marar buka Allah ma tukunna ya san waye shi kafin ma ya zo batun karka hada shi da kowa to ya fara ma sanin waye Allah ma tukunna amma yanzu wanda ana can an tusa masa aqidar shi ma din Allah ne to kace kuma kari hada Allah da kowa to ya zai fahim amma a fahimtar da shi waye Allah shi kuma waye shi ya ma gane yanzu tukun na fadi shi fa ba Allah bane ma to kafin ka zo ka ce yayi imani da Allah daya kafin kuma ka zo ka ce to kari hada Allah da wani gumbuta dole sai an bi yanayin mutane yanzu na taba ku labari anan azumin bara cikin Ramadan mun tafi wani kauye da awa wajen musuluntar da maguzawa aka ce mota mata ta musulunta nace to ita ba abunta musulunta ba a ce ta bar shan burkutu saboda haka burkutun ta yana can a cikin randa yayi san yayi kumfa yanzu da ta karbi musulunci ya ce ta je ta zubar wani ustazi yana gefe dan zafin kai ya taso to me amfanin musulunci dan burkutu a ba ustazi aba ustaz kai ma kanin kanka dokokin musulunci guda nawa ne wanda har yanzu ba su bi jikin ka ba guda nawa nawa ne wanda har yanzu ka kasa fahimci ka fahimce su amma ka kasa aiki da su guda nawa to eh saboda haka yace mata in dai shan burkutu ne je ki da shan burkutu ki mu da mu yanzu ki tashi daga mara addini ki koma musulmai yanzu mu iya abin da muke so kenan shan burkutu ki je ki shan burkutu lokaci zai daki ne da sha da kanki da kanki wannan layin bari amma yanzu mu abin da muke so shine ki musulunta ki karbi musulunci saboda kai ta yanzu ta yadda za ta karbi musulunci za ta kudaitar da mijinta ya karba musulunci matukar ba za a raba su da burkutun su ba matukar ba za a raba su da burkutun su ba to haka mutane suke to yanzu in kaje ka tare yanzu irin wannan mutanen kauyen ka fara musu wa'azi akan ayoyin shan giya ta yana za su gane ka ta yana za su fahimce ka to yanzu akan wannan tulin giyan nata sai ta zagi Allah akan wannan tulin burkutun nata sai ta zagi Allah bata san Allah ba amma bata in ta karbi musulunci bai wa ma baka sani ba wata kila ta kalbi musuluncin kan kai sai zuwa ga burkutun ta mutu ba shi kenan ba ta shiga cikin rahmar Allah amma ka ce ka ta sha burkutu ka ga ita kuma da ta daina shan burkutu gwamnati ta hakura da musulunci kuma abu ne wanda ta zama so addicted to wannan abu shekara da shekaru kai magana tace ita in tana jin kishin ruwa ma ba ta shan ruwa dai ta sha burkutu
to irin yadda fa motsi ka dan kaji ruwa kaji kishiruwa ka shafi wata daya motsi ka dan kaji to ita haka ta maida giya haka ta maida shi a wajenta haka ta maida shi a gunta wallahi ta yi magana ta ce wani lokacin mai girki ban tana yi tana iya saruwan burkuta ciki saboda yadda ta saba da shi kullun kawai tana kwalani ita su kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka same su a jahiliya mafiya yawan su ba su ya giya a jahiliya ba amma an ci su daina shan giya lokaci daya ba bi tadarruj akai bayan sun musulunta ma sun karbi musulunci shekara 13 ana batun aqida amma da aka tashi sauko da ayoyin haramta giya Allah sai ya fara bin su daki 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 Allah ya fara da wamin samaratin nakhil wal a'nabi tattafiluna minhu sakaran wa rizqan hasana Allah ya fara da cewa daga cikin kayan marbari na inabi da dabino kuna samun arziki mai kyau da kuma kayan mai Sayyidina Umar yana jin wannan aya sai gane nan gaba fa za a ce a daina shan giya sai addu'a ya ce Allahumma bayyinana fil khamri bayanan shafiya yace Allah mu abinda muke so kawai ayi mana bayani billahi akan hukuncin giya Allah sai saukar da ayan suratul baqara yas'alunaka al khamru wal maisir kul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima Allah yace suna tambayin ka game da giya da caca Allah yace ka ce da su da giya da caca a cikin su akwai laifi mai girma akwai kuma abun amfani da mutane ke samu sai Allah yace amma laifin da ke cikin yafi girma sama da duk abin da zaka samu na amfani yanzu kaga ana so a gaya maka shan giyan da cacin akwai abu da zaka samu na arziki a ciki akwai dan amfani da zaka samu amma kuma akwai laifi to laifin kuma yafi amfanin amma kuma ba a ci ka bar sha ba to sayyidina Umar sai saki addu'a yace Allah a ƙara bayani kawai akan giyan nan muji bai hukuncin ta Allah sai ya sake saukar da ayar suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ya ce ya ku masu imani kar ku kusanci lokacin sallah kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗi ma'ana in zaka shaki yanka shashi nesa da lokacin sallah kar ka zo lokacin sallah kana maye to yanzu zaka gane mecece mafi girman ibadar musulmi sallah sai ka ce ga wani abu nan da in kai mu'amala da shi to kar ka iso inda ake sallah ashe musulmi zai gane fa wannan abun fa ba karamin abu bane illan abun da girma sayyidina Umar yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya to sai anan ne sai Allah ya saukar da kat yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan Allah yace ya ku wadanda kai imani lalle ku sani giya da caca da butun gumaka da neman sa'a ta hanyar kibau Allah yace datti ne kazanta ce daga cikin ayyukan shaytan sai Allah yace fajitani buhu la'allakum tuflihun anan sai Allah yace kun ga wannan abubuwan duka ku nisance su Allah sai yace inna ma yuridu shaytan an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir shaytan ne kawai yake so ya wanzar da kiyayya da gaba a tsakaninku ta hanyar giya da caca waya suddakum an zikrillah ya katange ku ya hada ku daga ambaton Allah wanda ya sha giya kan ina shi ne ambaton Allah to wa ani sala ya ana ku yin sallah to sai Allah ya ce da sahabbai fa hal antum muntahun Allah ya ce da sahabbai za ku daina shan giya ko ba za ku daina ba sahabbai a lokacin suka ce intahaina ce Allah mun daina sayyidina Umar ya ce akwai wani cikin sahabbai da ya kurbi giyan bai hadiye ba Allah ya ce za ku bari ko ba za ku bari ba sai guntsar da na bakin sa har ya mutu bai saki sha ce a cikin garin Madina haka zaka ga lambatu lambatu giya kawai yana yawo saboda yadda kowa ya dauko tulun gidansa ya dinga faffasawa wannan fa sahabbai kenan wanda su a gaban su ake saukar da ayoyi amma aka bi da su wannan mataki 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 to ina kuma ga wace tsakanin ta da annabi shekara 1400 da wani abu
na san ustaz sama
to shekaran ta wata il 40 a duniya bata ma san waye Allah bata ma san waye annabi ba kawai lokaci guda ka goga ce mata Allah ya san shin giya to a wajen ta ma waye Allah ma tuku ita a wajen ta yanzu tuku na waye Allah saboda ka indai za a koyar da mutane dole sai an fahimci ma su waye mutane dole sai ka gane su waye su waye mutane akwai wanda yanzu in ka zo ka tara dalibai za ka karantar da su abu da littafi ai ta karanta ko ba dogon bayani a karanta a fassara suna dauka suna fahimta in ka zo ka tara awamun nasi kuma hadisi biyu ne za a karanta bayanin awa biyu akwai yanayin mutane kuma da in ka zo kai bayani kai bayani in bayanin yayi wa sai kuma sai ka tura mutane a daji akwai yanayin da koyi abin da ake bukata shine dunkulallen sako me ke cikin hadisin me ke cikin aya kawai ga abin da Allah yake nufi ga abin da annabi yake nufi a tsallaka in ka zo ka tare yanzu ka tara awamun nasu ɗan anguwa ka zo ka fara musu lirabin aya ina za su fahimce ka amma lirabi din mai san lirabi ya tafi aji amma an zo ana karatu a masallaci ana wa'azi a masallaci to yanzu duk wanda ya zauna a gabanka mafiya yawa abin da yake so ko shine ka faɗa masa me Allah ya ce ayi me ya ce a bari me annabi ya ce ayi me ya ce a bari sai ka huta sadda kanka ka huta sadda mutane amma ba ka sai kai awa biyu kana bayani awa ɗaya da wani abu kana bayani waɗanda suka fahimce ka ba su ce mutum uku ba cikin mutum ɗari kaga ko ai ba samu fa'ida ba abinda ake nema ba a samu ba abinda ake nema ba a samu ba saboda haka yanzu ana nan ana tabbatar da mutane ka zo kana nan kuma kana ta kawo wasu hadisai a wanda zai tada rigima tsakanin mutane abinda ba dole ne sai mutane sun san shi a cikin addininsu ba ba wanda ya ce maka ka karyata hadisin annabi in ka karyata hadisin annabi kafiri ne kai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh to a karanta shi wannan ba wanda isa yana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu mutanen ma da an fara sa musu shakku akan ingancin hadisan ma hadisan ma an fara sa musu shakku akai to yaushe kuma zaka dauko wannan hadisin kuma karanta masa akan wannan hadisin kadai sai fatali da duk sauran hadisan da yake karantawa sai ce dama ashe hadisan ma shakku ne yace duk hadisan da suka tabbata ma din ko da an ce annabi ya ce to wai hadisan wai zanni yu thubut ne basu tabbata wai cewa annabi ya faɗi ba basu tabbata ba har a zo wai tsakanin wai mutane wanda na cewa shi ahlus sunna ne wanda na cewa shi ahlus sunna ne wai ana kiran muqabala tsakanin su wai ku zo ku zauna wai ni in tabbatar da iyayen annabi suna wata kai ka tabbatar da iyayen annabi suna aljanna
to min amana mu iyayen su ne aka turo su ne wurin muqabala ko annabi aka turo
shi waye wajabta mana in ka je shiga bakin aljanna cikin dambayin da muka ji hadisi akwai tambayin da aka ji ya tambaye ka waye iyayen annabi ma tukunne me sunansu
bi ma zai kare da jima
tambayin mu da za a maka a kabari cewa za a yi da kai mannabiyuka ba iyayen ba dan shi annabin waye shi shikenan ba mu huta amma ka matsa dole sai ka fahimtar da mutum waye ma ya saka kai ka ga mutane su iyayen annabi waye saka wannan ya zagi wannan har wani ya ce wai ahlus sunna ba san iyayen annabi wai saboda wai a cikin mafiya yawan ƴaƴan kaji an ce amina wai to ba ahlus sunna bane inda cikin mun ne in ka tara mu da yawa mutane ne wani suke da mata amina da ƴaƴa amina mutun nawa to kaga wani a kusa da ni to kaga ni to ni tsakani da Allah sai ka fara tambaya a cikin matan annabi akwai mai suna amina a cikin yayan annabi akwai mai suna amina to shi ma annabi bai san iyayensa ne waye wajibta maka cewa dole masoyin annabi sai ya sa sunan iyayensa waye saka waye wajibta maka manzo Allah ba yana da yaya mata har hudu ba amma su waye Fatima Zainab Ruqayya Ummu Kulthum ina Amina take a ciki babu Amina a ciki a shikenan ba wajibi bane na kana son annabi dole sai ka sa sunan iyayensa ba wajibi bane ba dole bane cikin sahabban sa khulafaur rashidun din sa Abubakar Umar Uthman Ali mafiya yawan su wane ne yake da ɗa mace Amina ashe ba dole bane Amina suna ne kamar sauran sunaye dai in an zo wajen suna ba sunan ne damuwan ba waye mai sunan shine damuwa waye mai sunan shine damuwa waye ne shi mai sunan shine abinda za a lura da shi yanzu in ka tara mutane kana ce musu misali malam Ja'far ya ce to mutum da yake kawuwa yanzu mutum nawa ne a Najeriya sunan sa Ja'far wasu ma na ce musu malam Ja'far amma ka ce malam Ja'far ba za ka kawo shi ba mutum nawa ashe ba sunan bane ana duba waye ne mai sunan to saboda haka jama'a shi mai karantarwa dole kuma sai ya duba yanayin mutane da yanayin kwakwalwar mutane sannan kuma dole mai karantarwa ya yi iya bakin kokarinsa ya tsare mun ilimi mutuncinsa ya tsare mutuncin ilimi abu na farko dai shine shi mai karantarwa ya zama mai gaskiya kada ya zamana mutane suna jin magana a bakinsa daga baya su gano ƙarya ne to sai zama darajar aya da hadisin ya zuba idon mutane saboda darajar mai karanta musu aya da hadisin ya zuba idon mutane wannan na ɗaya kenan na biyu kuma shine shi mai karantarwa yana da kyau ya rike neman abin da zai tsare masa mutuncin kansa na dukiya domin saboda bin kan mutane da yawan bani yana zubda mutuncin mutum to in darajar mutum ta zube kuma to duk abin da zai faɗa ma darajarsa ya zube ko me ya faɗa ba zai daraja ba ko me ya faɗa ba zai daraja ba yau yanzu misali in kana so ka gane mutane yanzu inda za a manna account din masallacin nan a jikin bango wani ya sani ya fi shekara uku yana shigo yana ganin account din masallacin naira biyar bai taɓa turawa ba amma in ya zauna sai ya fara tunanin kai masallacin nan fa kuɗi suke samu yanzu kwakwalwarsa za ta fara nuna masa mutum nawa ne suka tura dubu ɗari mutum nawa ne suka tura dubu kaza yanzu kai sai ka tambaye shi kai dubu ɗari sau nawa ne a account ɗinka nawa ka taɓa turawa to yadda kaga kana da kuɗi baka tura ba fa to wallahi kashi 95 cikin ƴan masallacin zuciyarsu irin naka ne da yawa haka mutanen suke saboda haka yanzu inda za a zo a ce ana neman 50,000 a masallacin nan sai a iya sati biyu ba a haɗa shi ba wani kuma a tunanin sai yana ganin tunda wannan ya kawo 5,000 wataƙila shi ya aiko shi ya kawo 3,000 to wani ma a tunaninsa yana tunanin akwai waɗanda sun turo kuɗi secretly an yi asadar abinda zai fara tunani kenan amma yanzu misali ai mutuncin addini ya kai a ce masallaci suna da wani mutum ɗaya ko biyu wadda duk abin da ya taso a masallaci ko za a ce masa ana buƙatar kaza kan gobe yayi mutuncin masallaci ya kai haka amma sai an dinga bin kan mutane wannan da kyar a samu 5,000 a wajensa wannan da kyar a samu 5,000 a wajensa yanzu ka shiga sabbin unguwannin ka gani ana yanka filaye kan ka ankara an sayar filaye kafin ka ankara kowa ya zo ya gina gidansa wani har gidan sama amma sai an shekara a unguwar ana sallah din complete ba tare da masallacin ba gurbin masallaci ma yi wasa sai a rasa shi ba ware ba to yanzu irin waɗannan haka mutane suke to yanzu kaga dole mai karantarwa ya zamana shi ma yana neman abin da zai tsare masa mutuncin kansa wannan yasa mutane yanzu suka koma idan an ga mai wa'azi da sabuwar riga ya fara tunanin waye ya bashi in an ga mai wa'azi da sabuwar mota ya ce waye ya bashi yau inda za a ga kowa zai iya zuwa wajen mai kuɗi kowa zai iya zuwa wajen ɗan siyasa ba matsala amma shi mai wa'azi an gan shi wajen mai kuɗi ko wajen ɗan siyasa to ya je kwaram ne ya je kwaram ne saboda haka duk wanda ya je ya yi yawon duniyansa aka gan shi yana hutawansa yana jin daɗinsa ba ruwan kowa da shi amma mai addini shi abin da ake so shine a gan shi a mutsitsike riga sai an ba shi sadaka abin da suke so kenan riga sai an ba shi sadaka ƴan rigan da nesa tana ƙyalli ba a so saboda kawai shi abin da yake so shine shi ma mu ya sako sabuwar riga ya fito cikin sifa ta kamala limaminsu kuma ya zo da wannansa duk ta yi sifirin ba ya so ya ga hular liman na ƙyalli saboda shi ga marar mutunci saboda ka zai wayi gari shi yana da shi bai bayar ba yana jin haushin malamin in ya je nemo nashi sannan in an ba shi kuma yana jin haushin wanda ya ba shi in an ba shi yana jin haushin wanda ya ba shi saboda haka yanzu zaka ga mutum zai iya zuwa ya samu ana gina hotel ko restaurant a cikin gari ko plaza ya san daga nan a zuciyarsa da ya san daga nan zuwa shekara 5 bai da kuɗin da zai zo ya kama wannan hotel din ko wannan restaurant din bai da kuɗin da zai kama shagon balle zuba kaya a ciki amma sai ya ce kai gaskiya garin nan ana samun ci gaba amma kana so kaga yanda shedan din sai yake aiki to sai ya ga an ware wani fili za a gina masallaci ko makaranta sai ka ji ya ce mutane suna cikin yunwa an zo ana gina masallaci da a gina masallaci gunda a gina masallata saboda haka shi shedan din sa baya nuna masa mutane suna jin yunwa sai an zo gina masallaci amma ana gina plaza wannan abu ne mai kyau saboda bai da alaka da addini eh saboda wannan hanyar arziki ne saboda kai ce kai wani ne ke gina wannan plaza kai wani kan Allah ya yarda masa amma ka ce mallam wani ne ke gina masallaci sai ka ce to aje abinci ka cikin mamunsa da suke sallah mutun ne ba su da abincin da za su ci shi mai gina wannan plaza je ka bincika ungunsa mutun ne ba su da abincin da za su ci mutun nawa ashi kenan dole mai karantaswa dole shi ma sai ya tashi ya nemi duk abin da zai tsare mun da awasa mutunci a ce yau mai karantarwa ya kame mutuncinsa ta inda duk ran da yace ina so ayi kaza shi kanshi wanda aka tambaye shi ya ji nauyi cewa yau wani ne yace yana bukatar kaza yau wani ne yace yana so ayi kaza to sai zamana duk abin da zai karanta mu mutane ana fahimtar sa kuma ana daukar shi da daraja sai zamana shi wanda aka yi masa bukatar yana Allah Allah wata ta sake tasowa a sake dawowa sai zamanin na Allah Allah domin in ka ja mutuncinka a matsayinka na mai karantarwa an fi ganin kimarka yanzu a nan gare akwai lokacin da aka yi wani commissioning kudi ba zan faɗi sunan waye commissioning wani commissioner ba mun gamu da shi a wajen wata sauka sai na ce da shi akwai daura da muke yi za mu kuma gabatar da wasu littattafai naka za mu kawo mishi takardar gayyata ina rantse muku da Allah wallahi muka zauna muka gama tsara wanda za mu gayyata wajen taro wallahi na manta da shi gaba ɗaya na manta da shi sai wata rana na shiga state secretariat sai ce mu akwai bashi ne a kanka ina gamuwa da shi ce mu akwai bashi ne a kanka nace masa na me ce akwai ranan da kai mun alƙawarin gayyata kuma baka kawo ba wallahi ni na manta da shi ma gaba ɗaya to yanzu irin wannan yau gobe yana kan aiki ka zo ka ce da shi gobe za mu yi launching to da rawan ɗari da rawan jiki zai amsa gayyatanka amma kafin ka gayyace shi launching a yi requestin naira 50,000 a gunshi ya bayar ka sake requestin 100,000 a wajensa to nan gaba banka tura request zai tura ka gefe zai ce maka responsibility sun yawa daga nan kuma za a yi blocking ɗinka in ka kira ma ba za ka same shi ba sannan in ka tura sako ma dama wannan dole sai ka jira feedback ɗin ɗan aika haka ɗan aika yi abin da zai ce maka shi ne na isar an karɓa ba a karɓa ba uku shi ma bai sani ba shi ma so dole sai mutum shi ma ya tashi ya nema alal aƙal ko da in an zo hidiman addini akwai abin da za ka tallata ma mutane don su yi tarayya da kai cikin lada amma kai ya zamana kai mutuncinka kai mai addini naka tsararre ne ma'ana abinda nake nufi a nan shine ba ka mika ma mutane request akan bukatar ka kai naka duk abinda ka ce ma mutane ku yi to don ci gaban addini ne ka ce ma mutane su yi ne don su ma su mora su samu lada amma naka personal bukatar ka ya zamana cewa ba ka mika ma mutane musamman a wajen karantarwa musamman a gun karantarwa to shikenan sai ka kai daraja idon mutane sai ka kai daraja idon mutane amma mutane sun sani darajar malami ya kai a yi mishi duk abin da za a iya yi mishi in dai akwai dama ya kai a yi mishi yanzu bari in baku misali ne kar ku ce na yi son kai yanzu ya kai ga idan za a zo ran asabar a yi karatu a masallacin lahadi a yi karatu a yi kwana 5 ana karatu ta kai ga yanzu kwamitin masallaci su ce mun sanya gidauniya za mu sai motar wa'azi duk mai wa'azi koda gidansa kusa da masallaci ne a wannan motar zamu je mu dauko shi ba ran da mai wa'azi za a zo a ce yau ba a zo karatu ba saboda an samu gosulu saboda an ajiye direban mota karfe 5 saura ko 6 saura ya kama hanya kafin 6 da kaza ya dauko malam ya kawo shi yana nan za a kira sallah yana nan za a shiga sallah sannan kuma a fara karatu to amma yanzu wata kila me masallaci ne na federal logos me karatu na wuntun dada ya dauko sauri sauri gosulu ya tare shi kan ya iso karatun awa ɗaya an cinye minti 30 a ciki ko ruwan sama yana shi zuwa koron sama yana shi zuwa amma yanzu ana ci to mun sa gidauniya na masallacin nan da mu sai mota wani yana gibe ne tiktok su malaha shi suna cin alheri dumu dumu jiwa shi wani abin da ya ci kenan
ban sai abin da suka yi
yace yanzu shi kenan su sai abin da suka yi idan da ga motar mata zo ne ce to an sai maliman ko da ko liman din bai iya tuka mota ba yace to
to
nawa aka sai motar nace yanzu motan wa'azi ne za a sai ta da wannan tsada motan wa'azi za a sai amma ka je ka duba kaf kwamitocin wa'azi misali ka dauki na izala ka je gollaka ka je bakin kura mafiya yawan motocin su ina tabbatar maka a cikin guda 16 suna tsaye shida suna tsaye a cikin guda hudun da suka rage kuma zai yi wuya a tafi wa'azi a je a dawo uku ba su tsaya ba zai yi wahala to a cikin motar wa'azin da aka yi kafin azumin na yawa an yi wa'azin jiya a azare muna tafiya muna hanyar dawa karfe 2 na dare motar ta tsaya a hanya yanzu inda za a tsaya a kan mimbari a ce jama'a ku saya ma kwamitin wa'azi mota wani zai jawo shi abin da yake so kawai shine ku ku taso daga cikin gari kama hanya ku isa har azare ba ruwansa ne akai aka samu ya akai motar ta iso damuwansa kawai ayi wa'azi ya ji daɗi ya yi kabbara in ya gama ya shiga gida shikenan ya gama hasali ma abin da yake fata ma in an zo wajen riga rigarsa ta fita mai wa'azin kyau shi ba iso a ce to yau gashi gashi ga mai wa'azi yana kafada da kafada da shi wajen riga mai kyau ko kuma yana kaza ko wani abu makamancin haka sannan idan ma kana karantarwa in ka dauki hanyar nema to mutane wasu ma sai sun yi kokarin dakular da kai wani haka ko yanzu zai bugo maka waya ya ce wai ya tashi ne a gidansa bayi da abinci abin da yake so shine ka tura mai kuɗi in kuma ya ganka da wani mai kuɗi ya ce ka je karban kuɗi ya zage ka to kaddara ma kuɗin ya je karbuwa to kai kuma yanzu ka kira shi ka roƙe shi ba shi kuma ya zai da kai shi ma ya zage ka ai tunda kana kiran shi ka ce malam ina da bukata kaza kaza ya kamata in ka gan shi kusa da Dangote ka ce alhamdulillah tunda malam na bayarwa zai karbo ne wa ya bamu da yawa tunda kai magana roƙo yanzu malam Musa Yusuf Asadu Sunna yake cewa saboda rashin mutuncin mutane wani matarsa ce za ta dan masa dan laifi kadan sai ya sake ta sai ya zo zai karo wani aure sai ya zo wajen ka yana so ka bashi kudin aure yace wani yana da mata ɗaya a gida da yaya uku bai iya rike su ba sai ya to wajen ka yana so ya ga wata bazaura yana so ya karo ta kai yake so yanzu ka bashi kudin da zai aure yanzu wanda ba iya ciyar da mace ɗaya da yaya uku ina kake tsammani ina ke da kudin laifi ina ke da kudin haya ina ke da kudin kaza yanzu so yake kada masa miliyan 1 ko 700,000 ko 800 ka mika mishi an ji man nan kuma yana jin haushin an ce wannan shagon na malam wani ne wannan shagon na malam wani ne yana jin haushi abin da yake so ko shi malami ana so ne wai ya tsaya da a iya fadin cewa qala Allahu qala Rasulullahi amma wajen neman kan ya jira sai abin da aka ci aka rage Allah ya bamu Allah ya baku ku bamu sai a bashi har annabawan Allah ba shi ma zauna bane su har annabawan Allah ba shi ma zauna bane illa iyaka arziki nufin ubangiji abinda Allah ya wajabta maka shine kai ka fita nema idan ka fita nema ka rufa ma kanka asiri ta hanyar fita nema to Allah sai ya rufa ma kanka ya rufa maka asiri ta hanyar tare maka bukatunka sai ya zama bukatunkan yan kadan ne daidai samun ka daidai samun ka ni yanzu abinda ne daidai shi a rayuwa shine samun na na ƙara fadi bukatuna suna ƙara fadi ni na yadda da wannan ka'idar saboda haka iya abin da nisan cewa ba inda kudin sa yasa ba zai ma burge ni ba dan ni har yanzu mota ba ta taba burge ni sai mota ba saboda ba inda kudin sa ya mota naka ba ta taba burge ni ba amma randa na samu kudi idan mota ta kai miliyan 1000 ina da miliyan 1000 wallahi zan sayi mota dan sayi mota randa na samu kudi idan yadi ya kai naira miliyan 1 yadi 1 ina da kudin shi wallahi zan sayi shi to abinda ban yadda da shi ba shine kai zuciyarka inda Allah bai kai ka ba ban kuma yadda da cewa Allah ya baka ka nuna bai baka ba ni bai yadda da wannan ba ban yadda da wannan ba Allah ya ji kan Malam Jafar Mahmud Adam yace randa aka yi kasuwa aka samu riba to ai miya da nama yace randa ba a samu riba ba yace miyar azab ga mata wake malam yace ita ma tana sa miya yayi zaki wannan kaga fahimta ce mai kyau to amma ba su kaga mutane su abin da suke so shine in malam bai da shi ya rayu a talauce in yana da shi shi ya rayu a talauce su kuma ya dauka ya ta basu saboda haka yazo ya karantar da su Qur'ani da hadisi sannan ya deba kudi ya basu gidansa kuma ya zama wulakantaccen gida malam Daurawa Allah ya mishi rahama ba dan ya mutu ba yace lokacin da ya fara zuwa tafsiri Gombe masaukin da ake sauke shi a shago ake sauke shi ana ke masa shimfida ana yake kwana yace zai iso Gombe sai da ya kira Malam Isa Alfantami ko wani ya zo da bespansa ya sa shi a kai a daure shi da jakansa a kama hanya wani lokaci yana faɗa mun cewa akwai lokacin da yana ba mu tarihi yakan shigo garin Bauchi da mahaifina shi ke ɗaukansa a Vespa su dinga zagayawa garin nan suna wa'azi ya ce amma yanzu kaga wani in yi ga Malam Daura ya zo da wata hamshakiyar mota sai ya ce malaman nan ba tsoron Allah ya ce yanzu wani in ya je Gombe ya ga gidan da aka ajiye don saukan Malam Daurawa kusan unguwa guda sai ya ce kai malamai ba su gudu ya manta kuma wannan gidan asalinsa menene shi shago ne wai fa a lokacin koyi ana gani an yi babban malami ne babban mutum ya taso don yi tafsiri tun daga Kano har Gombe ya zo zai kwana 20 da wani abu yana tafsiri to masaukinsa shine shago masaukin shi shine shago to ni yanzu yazo bai ma san tarihin an zauna a shagon ba shi kawai abin da yake gani kawai shine malam yayi kuɗi kawai malam yana da babban gida shi kawai yanzu abin da yake so kenan saboda ya ga da gidan malam da gidan minista kansu daya saboda haka ba zai fara tunanin ya akai malam ya fara ba wai da me ya faru ma tukunna me ya fara yanzu duka muna jin wa'azozin Malam Tijjani Guduntu da yake ce wa auren sa na farko da ya ma abuka aka kai mata abuka aka kai mata yanzu ɗan kwanan nan sai gaji mutane mutun yazo ya same kai ce kai ka ga gidan da Malam Guduntu ne gina kuwa cikin me shi to kaga bukan da ya fara zama a ciki da matarsa yanzu ko sabuwar amarya ce akai fil ranan farin cikin mutun auren sa na farko ya ce to wai inda zaka zauna da ta buka ne yanzu da ita da ita matar da shi mijin ya suke ji amma yau watakila saboda ya kudin da zai iya gina gida da AC wani na nan ya sa ido ce ta ai get din da malam ya sama mai tsada ne fentin ma da yayi ba normal fenti bane kaza ne fentin ma kadai bokitin sa guda daya ya kai kaza malam ya sa hula mai tsada ya sa shadda mai tsada to abin da yake so nuna mana shine shi mai karantarwa dole tsare mutuncin karantarwa tsare mutuncin karantarwa shine kuma bukatar sa ta shi kansa ya tsare ta ga ubangijinsa sannan kuma ga abin da yake nema na rufin asiri a wajen Allah wannan shine amma watakila an taso da yi aiki na addini za a yi gyaran masallaci za a yi kaza ba laifi na iya tallata ma mutane amma yadda ta zo ya ce to jama'a gidan liman fa ba masara ko gidan ladan ba abinci ko gidan mai wa'azi mai tafsiri ba kaza kaga wannan kuma akwai matsala
wani yanzu da ya bada wannan gudunmawar wanda ya fasa zuwa tafsiri ne saboda yana ganin da a zo ana zagayawa a tsallake shi bisa nashi ba to wanda ya fasa zuwa tafsiri amma yanzu ka je ka tambayi mutane da yawan mutanen da suke zuwa su yi sallah a masallacin nan tambaye su sisinka nawa ne akan kafadin masallacin sisinka nawa ne a tayisin masallacin nawa ka bayar aka rufe masallaci nawa ka bayar aka sayi filin masallaci ba ko sisin shi amma ran da za a zuwa ce an kawo wani abu gagarumi don masallaci ce to waye sani ma ko an ba da miliyan ɗaya ne a siyo janareto a je a siyo katon mai galo suka je suka siyo na 170 wani yana gefe da ya ce efa kuma in kakula za ka ga wane fa kwana biyu na sa sabbin huluna kwana biyu na walwala ya ce ka ga wane dai ba sallah ba juma'a ba ya sa sabon kaya aiko ka san akwai matsala ka san akwai matsala to yi tambayan shi ne shi mai karantarwa Allah ba zai rufa masa asiri ba ne dole sai wasu sun ba shi kai masu zagin Allah ma ya ba su balle mai cewa Allah ɗaya ne balle mai kira zuwa ga Allah duniyar take abun banza a wajen Allah ya ba makafiri ma balle ta dan musulmi duniyar take abun banza arziki kuma kowa ba Allah ya sa mishi nashi ko kai hasadan na wani ba zai sa ka sama wanda ba naka ba sannan kuma ba zai hana shi ya sama nashi ba ba zai hana ba to in ka fahimci wannan to sai ka huta kai in naka yazo ka runguma kai godiya ma Allah in wani Allah ya bashi abin da yafi naka kai hakuri kai mishi fatan alheri haka shikenan in ba baka sa ido akan abun wani ba bara ma ka gane ina ci gaba ba amma in kana hasada to ka fara bibiyan sa kenan to kana bibiya kafin ka hankali sai ka ji wani gagarumin alheri ya iso gare shi to daga nan kuma ya kasa bacci to waye jefa ka a cikin halaka kai ka halakar da kanka waye sa ka bibiye shi amma an ce wani yayi motar ci to alhamdulillah masha Allah ai ya kamata mu je mishi fatan alheri eh a zo a gaisa a wani ba za a dana ma motar bane a dan zagaya ai farin ciki ai fatan alheri ka mun ta da yana da mota can an nima an ce to wani ba yana da gida wani yayi sabon gida a je ai fatan alheri a shiga a watse manzo Allah ce duk abin da ka roka ma dan uwanka kai ma mala'ika zai ce kai ma a baka irin sa kan ka an kada kai ma koyi yadda ka ji shikenan koyi a ce maka ga sabuwar mota wannan shine tsarin ubangiji to abin nan kisan nuna mana anan shine mai karantarwa dole kuma shi ma ya tsare mutuncinsa dole ya tsare mutuncinsa yasa yanzu kaga malami ya bi ci kwalliya ya ci ado to dole ka yaƙuri yanayin mutanen da yanzu mutane ba sa karban magana daga wajen wanda su ganshi a wulakanci haka mutane suke haka suke eh da ko wani zai dauko wasu hoton malamai dukun suna zaune a zaure ya ce ga irin malaman da aka rasa nan shi ma kanshi ba ya jin wazin su eh shi ma kirin kanshi yana kyaman zama a gaban su bai san ma a ina zai samu su babu ma su a garin su amma ya ce wai kaga malaman Allah nan ba ruwan su da zagin kowa ba ruwan su da duniyanci ba ruwan su da kasuwa ba ruwan su da kaza kawai dai suna zaune ne a kawo ni Allah ba ku mu samu to ba haka musulunci yake ba annabawan Allah ma wallahi ba haka suke ba annabi Dawud da manzo Allah ya faɗa mana cewa makiri ne shi metallic engineer ne shi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda karfin da Allah ya bashi da hannu yake sarrafa karfi annabi Zakariya menene shi kafinta ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiwo annabi Musa da yaje ne ban aure aka ce to sadakinka kiwon shekara 8 ko 10 yayi kiwon shekara 10 kafin aka bashi aure to wani annabi ne dan zaman banza wani annabi ne dan zaman banza abinda yake so mutun shine shi yaje ya nema ɗayan biyu ne ko Allah ya azurta ka ko kuma ya rufa maka asiri idan ya baka kuɗi da rufin asiri shikenan in kuma Allah ya zabi ka zauna a arzikinka ya zama kafafar zaka wayi gari ya zama baka da kuɗi kuma baka da bukatun kuɗi to wannan rufin asirin ubangiji kenan ba kuɗin bukatun kuɗin kuma Allah ya takaita maka su a zuciyarka mai kuɗi yana bukatar ya sayi babbar mota babban gida yana ganin wannan gidan ma bai yi ba sai ya kamata ya canza shi kai da baka da kuɗin sai Allah ya takaita maka bukatunka iya abin da kake bukata a gida shine ina zaka kwanta
iya abin da kake bukata abinci shine me zaka cika koshi iya abin da kake bukata a sutura shine me zaka sa ka rufe tsareicin ka to kaga Allah bai baka kudi ba amma ya wadata zuciyarka ta hanyar takaita maka bukatunka da kake da su zuwa ga kudi to shikenan fa sai ka zauna lafiya shikenan sai ka zauna lafiya kamar ba a zuwa ga mai addini ya je to dan duniya ma Allah ya sa makasiyonsa albarka balle mai addini wanda kullun zai yi gidin safiya da maraice shi kuma baka so ga Allah ya sa makasiyonshi albarka ai ba zai yi ba kullun ina faɗa ma mutane ni yanzu kamar ni a iya sani na sani cewa mahaifina na taso na same shi yana aikin direba yana ɗeban fasinjoji daga nan Bauchi zuwa Gombe Jos Yola da sauransu kuma shi a karan kanshi baya jin kunyar bayyana sana'arsa baya koye sana'arsa ni yanzu ban cancanci in koye wata sana'a mahaifina yake yi ba saboda yanzu ina da tabbacin cewa na taso a wajen shi shi ya ciyar da ni ya tufatantar da ni da izinin Allah na san yanzu ba wani wanda zai kalle ni ya ce mahaifinka yana zuwa wajena kwara to shikenan yanzu an gama to yanzu ni ma iri na yanzu bai kamata kuma in taso in ji ma raina cewa na fi karfin yin kananan sana'o'i ba bai kamata ba to yanzu wancan satin wata mata ta zo ta same ni ina zaune a bakin shago ta ce min wai ita hankalinta bai kama malam da sai da gawayi ba sai ce miki amma hankalinki ya kama malam da zuwa kwaram ta ce a na ce to idan kina so malam ya daina sai da gawayi to samun mutum miliyan 20 yanzu a kan kuma na daina sai da gawayi ke amma in baki da miliyan 20 za ki samu account ɗina to tambaya kin zo sayan gawayi ne kawo kuɗi ki ɗau gawayi a'a ba ki zo ba tafi abinki mi fatan alheri kawai ki fatan alheri to yanzu shi mahaifina da yake shine tushe na shine asali na bai ji kunyar ya bayyana ga sana'arsa ba ni yanzu yanzu kunyar ce muku ina sai da gawayi saboda ko ina zama gaban ku cin alhamdulillahi ha to yanzu yanzu in aka zo aka dauko aka ce wannan mai wa'azi a masallacin ku nan gashi nan ya ji ya sunkuyar da kai a gaban wani yana ce dan Allah ka bani wannan ba shi ne abin wulakanci ba wannan shi ne abin zubar da mutunci wannan shi ne abin zubar da mutunci amma duk wanda ya zo ya ganka yanzu kana nema ya sani a ranka duk rigan da ya gani a jikinka ya zan kai ka saya da kudinka kai ma kuma kana da yaƙini cewa duk rigan da ka sa a jikinka naka ne da kudinka ka saya duk abin da ka ci naka ne da kudinka ka saya wallahi ka huta kamar yadda na maimaita mana babu laifi bukatar addini ta taso a samu manzo Allah ma da kansa in bukatar addini ta taso da yake tare sabai yake a tare gidauniya ko sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu dai ya samu aljanna ta hanyar amsa tallan taimakon addini ya jera raƙuma da kayan abinci a kansu da kuɗaɗe duk ɗan kasuwanni su zo su ce za mu saya ya ce a ina da wanda zai bani riban da ba za ku iya bani ba yanzu a nan kamar a ƙasan nan ne a ce dangwata ya taya ka ce akwai wanda zai saya sama da yadda ka taya buwa ya taya ka ce akwai wanda zai saya sama da yadda ka saya ɗan tata ya taya ka ce ina ka zo nan shafa ya taya mai shanu ya taya duk masu kuɗin garin kafsin taya ka ce akwai wanda zai bani abin da ba za ku bani ba a ina jin ya kamata a haska ka a gidan rediyo a jira a ga waiwaye tukunna wanda zai baka abin da ba su baka ba kawai sai suka ga ya tattara ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi na ba mu Allah fi sabilillah me dalilin ka suka ce manzo yace manzo alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudhaifahu lahu adhafan kathira rubin da Allah zai mun zaku yi riban yamun ginin sa manzo Allah saboda farin ciki ya tashi ya shiga ya fita ya shiga ya fita yace kai ma darra usman ma fa'ala ba'da yau falyaf'al ma sha'a yace kai usman ga sako Allah duk abin da ka ga dama daga yau kai ba zai hana ka shiga aljanna ba ko bai ne da me ya samu wannan da dukiya amma bukatar manzon Allah ce tashi ta kansa ya kai masa a'a bukatar mecece bukatar addinin Allah khalas to wannan shine mai karanta ba taka bukatar ka kai a matsayinka na dan adam kowa na da bukatar taimako wanda ya ga cewa a'a na fahimci fa mallan da bukatun taimako ce bari in taimaka maka wannan ba wanda ya halaka karba
ba ba bambanci dan siyasa ne shi ko kuma mai kudi ne shi ko dan kasuwa ne shi ba wanda ya halaka karba ba wanda ya halaka
amma kar ka zama kai mai tallata bukatun ka zuwa ga mutane wannan ba tarbiyyar musulunci bace ka zama kai mai tallata bukatun ka sannan ko da fa an kawo maka wallahi sai ka lura ka duba tukunna me ya silan kawo me dalilin kawo in ka fahimci cewa da'awar ka tana cikin tangal tangal domin akwai waɗanda ka san suna ayyukan banza in ka fahimci karɓa daga wajen su akwai abubuwan da baka isa kai wa'azi akai ba dole ka boye su dole ka boye wani abu sai ka lura ka kula eh shi yasa tafiyar musulunci yana yiwuwa ne tsakanin masu ilimi da masu ƙarfi da masu mulki da kuma masu dukiya wayannan mutum hudun su suke haduwa su daga musulunci shi mai ilimi zai karanta Allah ya ce annabi ya ce shi mai dukiya zai cire dukiyarsa ya bayar dan yanzu nan in ba dun dukiya ba da aka gina masallaci ne ina za mu yi karatu babu shi mai mulki zai amfani da karfinsa eh in mai wa'azi ya ce kaza ba kyau mai mulki zai duba ina kuma ake yin kaza sai ya hana wannan shine amfanin mulki shi mai karfi yanzu an zo ana bukatun aikin karfi a masallaci ko a waje shi kuma zai bada tashi karfi to shi kuma tashi gudunmawar kenan to kaga tin yadda musulunci kuma zai tashi kenan ta yadda addinin musulunci zai tafi kenan to saboda haka wajibi ne ma akan kowa ya duba ya ga wai kan wace gudunmawa yake iya ba mu addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace to mun karanta matanin da mallam ya kawo idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu karanta sharhin mallam Fauzan insha Allah kafin mu tashi ina jin kamar an sanar da ni cewa akwai rasuwa da kai yanko na mallam Ahmadu Rufai kwarai kuwa to muna roƙon Allah ya yafe mishi Allah ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya saka makwancinsa muna da miƙa ta'aziyya gare mu baki daya al'ummar wannan masallaci da mu masu halartar darussa a masallaci da masu sallah a masallaci da mutanen unguwa da kuma iyalansa a keɓance muna yi musu ta'aziyya muna kuma mishi addu'a Allah ya yafe mishi Allah ya mishi rahama sannan abu na biyu kuma kamar yadda muka sani tun kafin azumi tun tsawon lokaci mun yi ta magana akan ɗaukan karatu da sauransu so Allah cikin ikonsa cikin azumi mun yi maganganu akan sa a wajajen tafsiri da sauransu hakanan kuma bayan azumi na bi wasu ɗaiɗaikun mutane kuma na nuna musu muhimmancin mallakar kayan ɗaukan karatu kuma da yawayansu sun ba da gudunmawa wanda alhamdulillah Allah cikin ikonsa har mun mallaki sabuwar waya saboda haka insha Allah ta'ala zuwa sati mai zuwa kamar yadda muke gani ga waya ga kuma microphone ne don ɗaukan bidiyo sannan kuma stand kan dama mun riga mun mallake shi tintin saboda haka insha Allah ta'ala mai yiwuwa zuwa sati mai zuwa Allah ya ba mu iko za mu zo mu ci gaba da haska wannan darasi kamar yadda muka saba insha Allah tabaraka wa ta'ala da iya gurgurun abin da muke ɗauka muke da shi na ɗauka koda ba mu gama mallakan kayan duka ba in dai akwai abin da za mu iya farawa da shi a bisa babi na lalura insha Allah za mu zo mu fara insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi waɗanda kuma suka sanya gudunmawansu waɗanda suka ba da dukiyoyinsu muna musu addu'a duka Allah ya saka musu da alheri ba sai mun kama suna ba kuma ba sai mun ce da wane ba illa iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu man la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda baya gode ma mutane ba zai taba gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka tunda mun gode ma Allah da ya bada wannan dama to ya kamata mu gode ma mutane da suka bada gudumawansu kuma galibi gaskiya duk masallacin da naje nakan kama sunayen waɗanda suka bada bajinta sosai kuma a nan gaskiya wanda ya kamata mu fara jinjina masa wanda kusan ka iya cewa yana cikin mutanen farko-farko in bai zama farko ba da ya fara bada gudumawansa mai nauyi shine Alhaji Yaya Jauro Ahmadu muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya kara ma dukiyarsa albarka abinda ya bayar ba dan baya so ba sai dan yana hararin abinda zai samu a wajen Allah muna roƙon Allah ya cika masa ladansa ya kara masa hadda abinda bai yi tsammani ba sauran waɗanda suka bada gudunmawa ɗaiɗaiku masu dubu masu ɗari biyar masu ɗari biyu masu naira hamsin duka mun gansu mai yi ba iya abinda sai da shi kenan so babu rainawa akan wannan hamsin ɗin duka muna roƙon Allah ya tara mu duka ya ba mu aljanna
Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, Allah kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi, Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar mu, illa iyaka aiki daya da zai iya rage mana domin sustaining wannan dauka na darasi shine shi karatu bai yiwa ana daukan sa dole sai da datan da za a sanya a cikin waya a cikin layin kafin a dauke shi, saboda haka mai yiwa kofar mu ta zama a bude ga dukkanin wanda yake iya tallafawa da data a dukkanin sati, musamman ko ta hanyar shi Malam Hashimu ciyaman na masallaci da sauransu baki daya insha Allah ta'ala, domin aikin ya ci gaba da daukaka, saboda haka muna kada samu ma namu gudunmawar al'umma suna sa ta su gudunmawar har Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu kai addinin zuwa ga yadda Allah yake so. To Allah ya mana albarka, Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu gidan aljanna, in an tashi bayarwa Allah ya sa a fara tura ni kafin ku biyo ni a baya. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, Allah kuma ya sanya albarka a cikin rayuwar mu, zan shiga ma za ku biyo ni a baya ne yayi insha Allah ta'ala. Zan mu gubuntan kaudi. Fatan mu dai Allah ya sa wuta ba ta da rabo a jikin mu. Allah ya sa mu dace. Ai hakuri, yau karatun ya zo da tsayi, mun tsawaita da yawa saboda bayanin yana da fadi kwarai da gaske, kuma mun dan sauka akan asalin maudu'in namu, amma dai sati mai zuwa zamu dawo kan maudu'i insha Allah. Allah ya sa mu dace. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.